sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 7 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Prime Minister Libya Fayez Sarrari mai samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya ya ce sojojin gwamnatin sa suna shiri don su tunkari rundunar sojan General Khalifa Haftar wanda ke gabashin kasar. Kanin Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Asabar cewa zai ƙara yankin wato yammacin kogin Jordan inda Yahudawa da dama ke zaune a cikin ƙasar Israila idan ya lashe zaɓe. Kanan dubun dubatan masu zanga-zanga a Sudan kuma sun yi maci a babban birnin Khartoum a jiya Asabar inda suka je helikwatan sojojin ƙasar a karon farko.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu gungun 'yan Najeriya da ke bakin cikin kashe-kashen da ake yi a Zamfara da sauran arewacin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana a gaban fadar shugaban kasar Najeriya. Sannan za ku ji cewa kungiyar matasa ta kasar jamhuriyar Niger mai fadakar da matasa da ake kira Ajedin tana zaman taronta a birnin Kwanni. Bayan nan za ku ji cewa a cikin rahoton da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar, kungiyoyin 'yan ta'adda sun kashe ɗaruruwan fararen hula, sannan kuma sun kai ɗimbin hare-hare a watan jiya a yankin Dufa da ke kudu maso gabashin Nijar. Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na Idan Kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai. Mai karatu Baba Yakubu Makiri. Prime Minister Libya Fayez Sarrari mai samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya ya ce gwamnatin sa suna wato sojojin sa suna da shiri kan shiri domin su tunkari rundunar sojojin yankin gabashin Libya karkashin General Khalifa Haftar wace ake ganin tana samun rinjayi a wajen babban birnin kasar Tripoli. Sarrari ya kira ayyukan Haftar yunkurin kifar da gwamnati. Ma'aikatar yada labaran Larabawa ta fitar da hoton bidiyon dakarun Haftar suna shiga kofar tashar jiragen wato saukan jiragen sama na kasa da kasa a Tripoli wanda aka rufe a cikin wannan lokaci kana suna shirya kansu a wajen ginin inda kuma wato da kuma hanyar da jiragen ke amfani da su. Dakarun ba su huskanci wani cijewa ba a wurin. Tashar yada labaran Larabawa ta nuna mazauna unguwar suna shewa yayin da sojojin Haftar suka shiga babban birnin. Tashar talabijin kasar Saudi Arabia ta Al Arabiya ta ce sojojin Haftar sun shiga gundumar Khalat Al Farghan na babban birnin, sai dai muryar Amurka ba ta tantance sahihancin wannan labarin ba. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Asabar cewa zai ƙara yankin da 'yan ƙasar Israila da dama ke zaune a yammacin kogin Jordan a cikin ƙasarsa idan ya lashe zaɓe ya samu wani ƙarin wa'adi. Wani alƙawari na yaƙin neman zaɓe da ya yi a kusa da yin zaɓen wanda ya tada hankalin Falasɗinawa da ƙasashen Larabawa. A wata hira da ya da labarin wani talabijin Israila na Channel 12 kwanaki uku kafin a gudanar da zaben ranar 9 ga watan Afrilu, an tabbayi Netanyahu me yasa bai kara yankin yammacin kogin Jordan inda Yahudawa da dama ke zaune a cikin kasar ba, kamar yadda Isra'ilan ta yi a yankunan gabashin birnin Kudus da Golan Heights da ta kwace dukkaninsu a cikin yakin gabas da tsakiya a shekarar 1967 ba tare da amincewar kasashen duniya ba. Sai Netanyahu ya ce wane ne ya ce ba za mu iya yin hakan ba, ya ce muna da niyyar yin haka kuma muna kan tattaunawa akan wannan batu. mai magana da yawun shugaban Falastino Mahmud Abbas mai suna Nabil Abu Rudaine ya faɗa wa Reuters cewa babu wani mataki ko kuma sanarwa da zai sauya gaskiyar magana. Yace ɗan kamuri zauna na Yahudawa wanda suke zaune a yammacin kogin Jordan suna zaune ne ba bisa ka'ida ba, kuma za a fidda su daga gurin. Dubun-dubatan masu zanga-zanga a Sudan sun yi maci a babban birnin kasar Khartoum a jiya Asabar zuwa helikwatan sojojin kasar a karon farko tun fara zanga-zangar kin jinin gwamnati wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wanda aka fara a wato watanni hudu da suka gabata. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar. An ce wasu a cikin masu zanga-zangar sun jefi 'yan sanda da duwatsu. Reuters ta rawaito cewa rahotanni daga kamfanin dillancin labaran kasar cewa an kashe wasu farare hula a cikin rikicin da ma wasu 'yan sanda. Bayan masu zanga-zangar sun gudanar da tarukan gangami a kan titunan babban birnin, mutane da dama sun amince da kiran da masu shirya zanga-zangar suka yi cewa su je zuwa helikwatan 'yan sojoji wanda ke kusa da fadar shugaban kasa Umar al-Bashir. Gwamnati tana ci gaba da ɗaukar tsauraran matakai, lamarin da ya sanadiyar kama wasu masu zanga-zanga ciki har da shugabannin 'yan adawa da 'yan jarida. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Pakistan a yau Lahadi ta yi kashedi ga abokiyar gabanta da take ikirarin tana shirin, wato inda ke nan tana shirin kaddamar da wani hari akan Pakistan, lamarin da ya sa take kira ga kasashen duniya da su gaggauta daukar matakan diplomasiya domin hana India jefa yankin a cikin tashin hankali da rashin zaman lafiya. Mun tattara bayanan sirri da ke tabbatar da cewa India na shirin aiwatar da wani harin soji akan Pakistan. Akwai yiwuwar za a kai waɗannan hare-haren ne tsakanin radakun 16 da kuma 20 ga wannan watan Afrilu, inji ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi. Ya faɗa wa manema labarai a birnin Multan da ke kudancin ƙasar cewa Pakistan ta raba sahihan bayanan da ta tattara kuma ta miƙa su zuwa ga jami'an diplomasiya a Islamabad na manyan ƙasashe waɗanda suke da wakilai na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Qureshi ya dana ta cewa suna so ƙasashen duniya su san da wannan mummunar ɗabi'a tare da yin kashedi da India da wannan yunkuri da take yi na wuce gona da iri. A baya Pakistan da India sun yi manyan yaƙe-yaƙe guda uku a shekarun 1947 da 1965 da kuma 1971 da kuma wani takaitaccen fada a shekarar 1999. An kashe akalla fararen hula da 'yan sanda guda uku a jiya Asabar a cikin jerin wasu hare-hare a Afghanistan, a cewar jami'ai. A lardin Ganzi da ke gabashin kasar, mayakan sakan Taliban sun kashe 'yan sanda a wani hari da suka kai a shingayen jami'an tsaro, a cewar babban mai magana da yawun 'yan sandan lardin. Kamfanin dillancin labarai Associated Press ta ce Taliban ta ɗauki alhakin kai wannan harin. An kashe akalla 'yan sanda hudu yayin da Taliban ta kai mamaya a shingen jami'an tsaro a gundumar Saripol da ke arewacin kasar, a cewar shugaban hukumar lardin Mahmud Nur Rahmani. Wasu fashewa guda biyu a lardin Nangarhar a gabashin kasar ya halaka akalla fararen hula guda uku, a cewar mai magana da yawun gwamnatin lardin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Wasu gungun 'yan Najeriya da ke bakin cikin kashe-kashe da ake yi a Zamfara da wasu arewacin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana a gaban fadar shugaban ƙasa, inda suka nemi shugaba Buhari ya gaggauta kawo ƙarshen 'yan bindigar da ke kashe jama'a. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja.
<tod-> wasu gungun yan Najeriya kenan ke nuna bacin ransu a zanga-zangar lumana da suka yi bisa kashe-kashen da yan bindiga ke ci gaba da yi a jihar Zamfara da ma wasu jihohi na arewa maso yammacin Najeriya. Masu zanga-zangar sun yi tattaki ne har fadar shugaban kasa ta Aso Rock da kenan Abuja. Jamila Muhammad ta yi bayanin manufarsu.
Mun fito ne mu kawo kukanmu ga shugaban kasa da kuma manyanmu na Zamfara. Da Najeriya ma gaba daya, arewa tana cikin wani matsala, shi yamma Zamfara na cikin matsala, Katsina, Kebbi, taron nan da ka gani ba yan Zamfara ne kawai, akwai solidarity har yan Kano sun fito muna. Abun yayi yawa, mutananmu na kuka, muna nan Abuja amma an ya tabo mu, kullun ana kashe mu na yan uwa. Dan Allah dan Annabi sai duk an gama kashe mutananmu ne tukuna gwamnati za ta je mu.
Abubakar Ya'u na daya daga cikin jagororin masu wannan zanga-zanga.
Muna da ministan tsaro a Zamfara. Ga Katsina ga Zamfara state shugaban kasa kuma dan Katsina ne amma kullun sai an kashe mutane wannan rana zanga-zangar da muka yi ta yau kawai an kashe mutun ya kai 50 a jiya zuwa yau na biyu ko yau da nake ma magana a karamar hukumar mu an anshi miliyan 8 ga wasu mutane biyu da anka kama aka je da su kaura na moda gwamnatin jaha ba abin da ta samu gaba sai harkar siyasa maimakin ta yi unhani da kudin mu na jaha ta taita yaki barayin nan a koran mu na su mu mutanen mu manoma ne yan kasuwa an hana kasuwanci Zamfara an hana noma Zamfara talauci da yunwa ta yi yawa a Zamfara yanzu an kashe gari ya kai 200 wanda aka tadda mutanen su a jihar Zamfara tsakanin arewacin Zamfara da yammacin ta da kudancin ta da tsakiyar ta
masu zanga-zangar sun ce nan da makonni biyu in wani abu bai canza ba to za su sake dawowa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina kungiyar matasa ta kasar jamhuriyar Niger mai fadakar da matasa da ake kira Ajedin tana zaman taronta a birnin Kwanni domin an karar da matasa domin su tashi tsaye da kafafunsu su kiyaye shiga ta'addanci da tafiye-tafiye da ke kai su ga halaka. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni na dauke da rahoton.
Kungiyar nan ta kasa ta matasa ta jamhuriyar Niger mai suna Ajedin tana can tana gudanar da zaman taronta na shekara-shekara a garin birnin Kwandi. Ita dai kungiyar manufarta shine ta kafa hankulan matasan kasar da su tashi su yi tsaye da kawunan su nemi na kansu tare da kiyaye shiga ta'addanci da yin tafiye-tafiyen da ke iya abka rayukansu zuwa lahira. Mustafa Maina shine mataimakin sakataren watsa labarai na kungiyar ta ta matasa ta jamhuriyar Niger Ajedin.
Taro wannan namu makasudin shi shine taron majalisi da muka yi wanda cikin dokokin mu duk shekara-shekara ya kamata mu kai taro kowa da kowa mamba na kungiyar Ajedin ta matasa. Taro ne wanda za a yi saboda a gaya ma memba kin muna na an kai cikin waga shekara a ka ba su bayani sannan kuma mi an ka tunkara wannan shekara ayyukan da za a yi. Kungiyar dai rukun ka gani ga tannan nan garin Kwanni amma ta kasa ta gaba dai. Matasa na wanda sun ka tashi sun ka ga sun ji masu na hirarraki sun ga kasar ga tasu tana bukata sun ka tashi sun ka ce za su waye ma ƴan uwan su kai da manya su sha kowa saboda matasa su shigo su san ciwon kansu a waye musu Kano su san kasar su san dokokin kasar su kuma su koyi ayyuka akwai abubuwa da yawa da matasa ka iya yi ma kansu na aikin hannu na noma na komi wanda za su dogara da su ba sai sun dogara da gwamnati ba sai sun dogara da kasa ba.
Hukumomi tuni suka yi na'am da wannan kungiyar da suke ganin zata taka rawar gani a jamhuriyar Niger tal akari da irin yanda kasar take zagaye da ƴan ta'adda a kasashe makwabta da rashin aikin yi da ke sawar matasan barin kasar domin neman tahiya kasashen Turai. Alhali akwai rawar ganin da suke iya takawa a wajen noma da ayyukan hannu domin cigaban wannan kasar. Dr. Asuman Sumaida shine magajin garin birnin Kwanni wanda ya wakilci hukumomin gunduma na jaha da ma na kasa a wurin taron matasan ya yi mini bayanin irin gudunmuwar da hukumomin ke iya kawo ma waɗannan matasan.
Da masu wannan kungiya suna waye ma mutane kai na duka ci gaba in kana son shi in kana suka ci gaba sai ka tashi tsaye da kanka. To don haka vraiment mu goyon bayan da muke iya ba wannan kungiya ita ce lokacin da duk su suka gayyace mu na ayyukan da za su yi a gane mu tsamu-tsamu cikin waɗannan ayyuka kuma duka irin shawarwaki da za mu ba suwa na na ci gaba ba ayyukan da irin kamawa da muke iya muyi na ganin cewa abin da duk suka zo da shi ya wakana dole mu ne kama mu ga cewa lalle abubuwan da suka sama gaba tunda mun san abubuwa ne na ci gaba gari na ci gaban kasa na ci gaban matasan mu ga cewa lalle ayyukan da duk suka zo da su mun kama an yi su tare da mu kuma sun yi
wani irin gudunmuwa ne iya mata ke iya bayarwa a cikin wannan gogor mayar ta zaburar da matasan da kungiyar ta Ajiden ta matasa ta jamhuriyar Niger ke yi ita ce tambayar da nayi wa mataimakiyar magatakardan kungiyar ta Ajiden ta matasa ta kasar jamhuriyar Niger Hadiza Abdu
to kusan mata su suke da matsalan yansu yo in yaro ya samu problem mata su ne suke shi damuwa tunda su za su abin zai shafa sosai matasan mu suna da problem kusan yo Niger tana kewaye da wurare masu yaki ifo kuma mata matasa mu tashi tsaye mu dandance wanga al'amura ifo ka yaran su tashi tsaye da kansu su yi kishin kansu saboda cin gaban kansu da al'umma tashi su nemo aikin su hidda ma kansu haushi ake ta fuke mu uwaye mata masu bar wahala bisa gare su tunda yo yaro in yana zamne cikin gida yana wannan kawo shayi kawo na kaza suna wahala da uwayen su mata ne ka wahala education in yaro duka dai mata ne shi yasa muke jan hankalin ɗan uwan mata su kula ifo ka yaran nan nasu su samu tashi tsaye da kansu
taron dai da son ya cimma manufar daukar alwashi daga matasan na ganin sun cimma manufofin kungiyar tare da yin dogaro da kai domin kawo ta su gudunmuwa don cigaban kasa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako A cikin rahoton da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar cewa kungiyoyin ƴan ta'adda sun kashe ɗaruruwan fararen hula sannan kuma sun kai dimbin hare-hare a watan jiya a yankin Difa da ke kudu maso gabashin Niger ga fassarar rahoton wakilin murya Amurka a Geneva Lisa Schlein da na shirya na gabatar A cikin wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya ce ƴan ta'adda masu dauke da makamai sun kashe ɗaruruwan fararen hula sannan sun kai dimbin hare-hare a watan jiya a yankin Difa dake kudu maso gabashin Niger yankin Difa shine iyakokin Najeriya da Chad kuma fiye da mutane ƴan gudun hijira 200,000 na zauna a yankin waɗanda rikici da tashe-tashen hankula da ƴan kungiyar Boko Haram ke kaiwa a arewa maso gabashin Najeriya yasa suka bar garuruwan su. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun ce karuwar tashe-tashen hankula da kuma gudun hijira yana da alaka da ƙara yawan kai hare-hare da ƴan kungiyar Boko Haram waɗanda ke da alaka da ƴan bindiga da ke Lake Chad. Sun bayar da rahoton cewa an kashe fararen hula 88 a watan da ya gabata inda aka kwatanta da mutuwar mutane 107 a shekarar 2018. Mai magana Yana da yawun ma'aikatar kula da ayyukan jin kai Jens Larke ya shaida murya Amurka cewa karuwar tashe-tashen hankula da yawan kai hare-hare da mutuwar fararen hula yana nuna wani sauyi ga waɗannan kungiyoyin ƴan ta'adda ya ce fararen hula masu rauni su aka fi kai wa harin.
So it's not only armed men fighting armed men. It is also armed men
saboda haka ba wai kawai ƴan kungiyar ƴan ta'adda ne suke kaiwa ƴan bindiga hari ba a ƴan bindiga ne suke kaiwa fararen hula hari da iyalansu da mata da yara saboda haka wannan abin damuwa ne sosai wasu daga cikin waɗanda aka kai musu harin a cikin watan Maris sun riga sun yi gudun hijira kuma wasu sun kasance ƴan gudun hijira ne a cikin rahoton da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya ce Hare-hare 21 da aka kai a watan Maris sun tilastawa kusan mutane 18,500 su gudu daga gidajensu. Ya ce sun shiga cikin ƙauyuka da yawa na mutane. Daga cikin ƴan gudun hijiran na cikin birane na Difa da yankunan da ke kewaye da shi. Duk da yawan tashe-tashen hankula a yankin, Larke ya ce ba za a samu hutu a ayyukan agaji na Majalisar Dinkin Duniya ba. Ya ce ma'aikatan agaji za su ci gaba da taimakawa mutane da suke cikin tashin hankali. Ya ƙara da cewa wani bincike da aka yi kwanan nan ya nuna cewa mutane suna da buƙatar ruwa mai tsafta da abinci da kayan amfanin gida. Ya ce akwai buƙatun suna nan kuma akwai buƙatar taimakawa. Abin takaicin shi ne ya lura cewa kuɗaɗen da ake buƙata don samar da wannan taimako babu su. Ya ce al'ummomin ƙasa da ƙasa sun ba da gudunmawar kashi uku na kuɗaɗen dala Amurka miliyan 383 na ayyukan agaji a Niger a wannan shekarar. Fassarar rahoton Lisa Schlein a Geneva. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:20 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin Idan kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballake jagoranta. A cikin shirin Idan kwaya ta narke fa na wannan makon, za mu ji tattaunawa da nayi da Dr. Mustapha Munir Mustapha, malami a Jami'ar Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ta nan ƙasar Amurka, inda na tambaye shi cewa a nan Amurka, shin idan mutum ba shi da lafiya zai iya zuwa wajen wani likita da ya sani ya rubuta masa magani a takarda sannan ya je shagon sai da magani ya saya? Sai ya ce,
likitoci suna da damar da za su rubuta magani, amma yanzu ana ƙara tsananin doka kan cewa lallai sai sun duba sun tantance mara lafiyar nan da gaske, rashin lafiyar gaske ce, kuma su ba mara lafiya magani na tsawon 'yan kwanaki cif da cif, kada su ba rubuta magani na tsawon lokaci wanda ya wuce ɗan lokacin da wannan jiyyar za ta faru. In kuma mutum sun ga alamar kamar ko ya ji saukin ciwon ne ko kuma dama ba ciwon bane ya zo ne, ya hada zance da magana don ya samu wannan takarda ta sayan magunguna masu karfi da zai amfani da su ba bisa ka'ida ba. To lallai yanzu doka tana ƙara tsanantawa kan cewa lallai ma'aikatan lafiya da masu saida magani da likitoci su yi rahoton wannan ga hukuma, kuma kamfanonin da suke saida magani su ma yanzu doka tana dada tsanani a kansu kan cewa duk asibitin ko kuma mai saida maganin da suka kama ana amfani da shi wajen yada magunguna da ake kiransu opiate masu karfi ba bisa ka'ida ba, sun ga cewa yawan maganin da wannan jami'in ko ma'aikacin yake karba ya wuce kima, to su ma in ba su yi rahoton shi sun dau mataki ba za a ana daukan matakan hukuma na tara ko kuma a marufe waɗannan kamfanonuwa.
Dr. na ce kamar wani irin ƙwayoyi aka fi sha a nan ƙasar Amurka ne?
A Amurka suna da a cikin miyagun ƙwayoyi da ake lissafin su wanda suke da matsala, akwai magunguna da ake kiransu opiate wanda su asalinsu maganin ciwo ne mai zafi, kamar misali idan an yi wa mutum aiki na tiyata, wato ko ya yi wani rauni kamar na hatsarin mota ko ya karye za a ba shi na ɗan lokaci, wannan magunguna da yawa ana amfani da su ba bisa ka'ida ba wajen maye. Bayan waɗannan magunguna akwai kuma ƙwayoyi wanda dama tun ba wai na asibiti ba ne ko na neman lafiya, kamar na kohodin iblis da ake cewa cocaine ko heroin. Bayan waɗannan akwai kuma abubuwa da aka saba da su na kayan maye wanda kuma suna da babbar illa, kamar su barasa da taba wiwi da sauransu. Duk da a yanzu akwai muhawara da ake akan cewa ita wannan taba wiwin wasu na ga ƙarfinta bai kai a ba ta hukunci kamar sauran, a tsananta mata hukunci kamar sauran magunguna ba, amma dai a doka a yanda take a yanzu ta gwamnatin tarayya Amurka wannan tana cin miyagun ƙwayoyi.
To yaya tsarin su yake wajen saida magani musamman irin maganin tari a nan ƙasar Amurka?
To a doka ta ka'ida shine wannan maganin tari da ake magana codeine. Ai codeine babu irin wanda ake amfani da shi a kaman gida Najeriya, irin waɗannan magunguna ne masu tsananin tsaro da mataki a kansu, wanda ba wanda ya isa ya je ya saya a chemist ko a shagon sai da magunguna ko a asibiti sai likita ya rubuta. Kuma duk likitan da ya rubuta wa mutum ana zuba ido, ana lissafi, kai kanka likita ko kuma ma'aikacin lafiya ana lissafi a shekara mutum nawa ka rubutawa. Idan lambar da ka rubutawa ya wuce ka'idar mutanen da kake gani, to an san fa wata kira masu fasa karin wannan maganin ko kan suna amfani da kai wajen samun magani ba bisa ka'ida ba za ta bance. So na farko dai mutum ba zai je kai tsaye ya saya a shago, sai kana da sai likita ya ba da sunan shi da lambar lasisin shi da cewa shi ya amince. Kanshi likitan kuma ba zai ba da wannan takardar haka sasakai ba, saboda in har shi ma likitan ya wuce tsarin da aka ajiye masa na aka ga ya wuce kima abin da yake wannan takarda da yake bayarwa, to fa hukuma doka za ta dawo kanshi. Haka kamfanin da yake saidawa su ma aka duba aka ga cewa suna saida wannan magani a fiye da yanda ya kamata. An ce a irin wannan kasashen kana da kiyasin mutum nawa ne suke fama da tari, yara nawa ne a gari, mutum nawa ne suke da tari, mutum nawa ne suke mura. To idan wannan maganin da ka sayar aka ga yana nema ya bi yawan kananan yaran da aka sani a gari, to kaga an san kana da matsala. Ko kuma mutum nawa ne suke da karaya suka yi hadari, idan ka saida maganin da masu karaya aka saidawa amma yawan maganin da ka sayar ya ninninka yawan mutanen da suka samu karaya a wannan garin, to kana da matsala. Hukuma za ta zo ta sa ido ta bi diddigi ta bi kwakwafin to da wadawa ka saida wa wannan maganin, in baka iya bayani cikakke ba hukuma za ta hauka.
To dakta, yaya irin gidajen da ake kai waɗanda suka ta'ammali da miyagun ƙwayoyi suke a nan ƙasar Amurka?
A nan akwai asibitoci da kamar harkar lafiya, asibitocin kiwon lafiya na likitan kwakwalwa, ana kiran su rehabilitation, wato gidaje waje ne da za a cillaci mai matsala irin wannan ta kwakwalwa a haɗa da likitoci kwararru a yi masa magani a cikin mutunci da girmamawa ba tare da an tsangwame su ba har mutum ya yi lafiya ya kai yanda za a sallame. Wannan a shekarun nan kuma gwamnati tana tsara faɗaɗa yawan waɗannan asibitoci, ana ƙara musu ma'aikata da kayan aiki saboda ƙarin yawan matsaloli da ake samu na miyagun ƙwayoyi.
Masu sauraronmu, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baƙon namu Dr. Mustapha Munir Mustapha, malami a jami'ar Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ta nan ƙasar Amurka, sai kuma Bonsa Tufa da ya ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
Prime Minister Libya Fayez Sarraj, ya wanda yake samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce sojojin gwamnatinsa suna daɗa shiri kan shiri domin su tunkari rundunar sojin yankin gabashin Libya ƙarƙashin Janar Khalifa Haftar, wanda ake ganin tana samun rinjaye a wajen babban birnin ƙasar Tripoli. Sarraj ya kira ayyukan Haftar yunkurin kifar da gwamnati. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Asabar cewa zai ƙara yankin da 'yan ƙasar Isra'ila ke zaune a yammacin kogin Jordan a cikin ƙasarsa idan ya lashe zaɓe ya samu wani ƙarin wa'adi. Wani alƙawari na yakin neman zaɓe da ya yi a kusa da yin zaɓen, wanda ya tada hankalin Falasɗinawa da ma ƙasashen Larabawa. Dubun-dubatan masu zanga-zanga a Sudan sun yi maci a birnin Khartoum a jiya Asabar zuwa helikwatan sojojin ƙasar a karon farko tun fara zanga-zangar ƙijinin gwamnati da ya sanadiyyar mutuwar wasu mutane wadda aka fara watanni hudu da suka gabata. Pakistan a yau Lahadi ta yi kashedi ga abokiyar gabanta India, wadda ta ce tana ikirarin shirya kaddamar da hari akan Pakistan.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Jonah Cummins. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
La radio.